Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 17 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bagadba da agajin jan kai da tattalin arziki da kuma tsaro. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida Safida Golian. 'Yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera take nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei.
To, kanin labaran kenan. Bayan da shugaban Ghana ya yi jawabi kan aniyarsa da wato aniyar da ya yi na farfado da tattalin arzikin Ghana mai tangal-tangal, 'yan kasar sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu da sharuwari.
Shine daga ma 'yan kasuwa kafa kaman tsorege musu haraji. Hannun haraji yawa shi 'yan kasuwa sai ga cewa an matsa mai fara sai gana leƙawa wata ƙasar inda zai ga ɗaifi mai sauƙi.
A ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya albarkacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi, za mu leƙa Taraba. Kamar kowane asubahin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da ba da agajin jan kai da tattalin arziki da kuma tsaro. Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai ƙasar Habasha a safiyar jiya Alhamis, ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na ƙarfafa dangantakar Amurka a ɓangaren na duniya da Rasha da China ke neman yin tasiri sosai. A wani taron manema labarai da ya yi da takwaran aikinsa na Niger, Blinken ya sanar da shirin ba yankin yammaci da tsakiyar Afirka da aka fi sani da Sahel, wato kudu da hamadar Sahara, tallafin jin kai na dala miliyan 150 cikin kasashen hadda Niger, Burkina Faso, Chadi, Mali da Mauritania. A yayin da ya bayyana shirin bayar da tallafin, Blinken ya yaba wa Niger da sauran kasashen yankin saboda jajircewarsu wajen tabbatar da tsarin demokradiyya. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hular Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar ƙasar a ranar 24 ga Fabrairun shekarar 2022, wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama gami da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. Laifuffukan yaƙin dai sun hada da kai hare-hare akan farar hula da cibiyoyin da ke da alaƙa da makamashi da kashe-kashe da azabtarwa da kuma tsare jama'a ba bisa ka'ida ba, da fyaɗe da kuma ta sakiyar yara daga Ukraine zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida Safida Golian. 'Yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera take nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei, a cewar masu fafutuka a jiya Alhamis. A ranar Laraba ne aka saki Safida, 'yar shekara 28, daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran, bayan ta shafa sama da shekara 4 a gidan yaran, bayan wani hukunci da aka yanke mata akan wani rahoto da ta hada game da yajin aiki a shekarar 2018. A cewar kamfanin dillancin labaran 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na HRANA da ke nan Amurka, an sake kama Safida ne a yammacin ranar Laraba a yayin da ƴan uwanta suka dauke ta a mota suna kan hanyar zuwa gidansu dake Dasful a lardin Khuzestan dake kudu maso yammacin Iran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo ya sha alwashin farfado da tattalin arzikin kasar ta yadda za a samu wadata da kuma ayyukan yi. Tuni dai ƴan kasar suka shiga mai da martani ta wajen nuna ƙwarin gwiwa ko shakku. Daga birnin Accra ga Redwan Abbas da cikakken rahoton.
Gwamnati na ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yin aiki tukuru domin tabbatar da dawwammamin tsarin bunƙasar tattalin arziki ta samar da hanyoyin kasuwanci masu nagarta. Mun shirya za mu aiwatar da samun walwala a tattalin arzikinmu, kuma tabbatar da kafa gimshikai masu ƙarfi masu kuma ɗorewa a ci gaba ɗin cikin hanzari. Da'iman gwamnati na sa ido ne akan nagarta na fagen kamfanoni da ayyuka masu zaman kansu da ke nufatar samar da aikin yi da kuma wadata, ko dai in ce arziki wa ɗiyan Ghana. Ko wannan ikirari na baiwa 'yan kasuwa tabbacin bunƙasar tattalin arziki zai haifar da ɗa mai ido kuwa?
Ni ne Sarki Amin, ɗan kasuwa daga arewacin Ghana. Abinda shugaban ƙasarmu yake faɗin da magana ne na siyasa. Ka duba yau lamarin ma'aikata da suka je pension, wasu kuma su suna da kudin kansu ne, karan kansu private investors, suna ga kamar bari mu sai bond ɗin gwamnati. Muka zo muka kai kaza, ga shekarun da bond nan zai girma mu iya mu samu abinda za mu ta ci da iyalanmu. Yau haka wasu nasu ya mato lokacin aka kawo su korafai, ba kudi ba wane ne, gwamnati zai rage percentage. Alkawali ne, ya za a yi investors su yarda da gwamnati su nuna jari?
Ba dai zan yi tuya manta da albasa ba. Don haka na waigagun waɗanda sun ka nakalci ƙabili da ba'adi na harkokin tattalin arziki.
Sunana Abdulrahman Isa, masters cikin agribusiness management. Ni gaske dai ina jin dadin maganar shugaban kasa sosai. Na farko niyya ne, niyya mai kyau, amma fadi guda ne kuma yin kuma daban ne. Because in karfin ko cin gaban Ghana ya tsaya kan private sector development, that means ya kamata a create wani environment da zai sa cin gaban wannan enterprises.
Ina Alhaji Mansur, wannan bayani da shugaban kasa ya yi bayani ce mai daɗin ji, sai da aiwatarwa ne matsalan. Kuma da ai wannan su samu shine gwamnati kamata ta creating conducive atmosphere, shine ta daga ma 'yan kasuwa kafa kaman su rage musu haraji. Harin haraji yawa, shi 'yan kasuwa sai ga cewa an matsa mai fa, sai ga yana leƙawa wata ƙasar inda zai ga laifi mai sauƙi.
Shakka babu a can baya mun sha jin gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Fatarmu wannan karin kwalliya ta mai da kuɗin sabuli. Radwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa gaida Redwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da kashi da juna labaran duniya.
Yan tawayen M23 da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kwango sun bar ƙauyuka da dama gabanin tura sojoji yankunan da rundunar dakarun yankin za ta yi, a cewar jami'ai a yankin da ke fama da rikici. Dan tsagaita wutar rikicin da aka samu a baya-bayan nan na zuwa ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen da 'yan ƙabilar Tutsi ke jagoranta suka matsa kusa da birnin Goma, inda suka yi barazanar datsa hanyoyin da ke zuwa birnin mai mutane sama da miliyan ɗaya da ke kan iyaka da ƙasar Rwanda. Ƙungiyar M23, wacce Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ke iƙirarin na samun goyon bayan ƙasar Rwanda, ta kwace wasu yankuna a lardin Kivu tun bayan da ta sake bullowa a ƙarshen shekarar 2021. A cikin watan Nuwamban bara, kungiyar kasashen gabashin Afirka ta EAC mai mambobi 7 ta fara tura dakarun soja zuwa gabashin Congo a yunkurin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Jami'ai sun ce mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwan sama mai lakabin Freddy, ɗaya daga cikin guguwa da tafi daukar lokaci mai tsawo a wuri a tarihi, ta kashe mutane fiye da 350 a kudu maso gabashin Afirka, ta kuma raba dubban mutane da matsugunansu kafin ta lafa a doron ƙasa a ranar Laraba. A jiya Alhamis, hukumar sa ido kan bala'i ta ƙasar Malawi ta faɗi cewa akalla mutane 326 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da guguwar ta haddasa. Shugaban ƙasar Lazarus Chakwera ya ayyana kwanaki 14 don makoki a faɗin ƙasar a shekaran jiya Laraba, inda ya bayyana lamarin a matsayin bala'i na ƙasa, ya kuma nemi taimako daga ƙasashe. A makwabciyar ƙasar Mozambique, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutane 53, jami'ai kuma na fargabar adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru yayin da guguwar ta katse hanyoyin sadarwa gaba ɗaya a wasu ƙauyuka tun bayan da ta dira ƙasar karo na biyu a makon jiya.
To, a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan jihohin Najeriya albarkacin zaɓukan gwamnoni da wato 'yan majalisun dokoki na jihohin. Za mu leƙa jihar Taraba. Muhammad Salisu Lado, gare ka.
Talaka kabar kuka akure arkayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka
Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawansu ya kai 77, kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo da albarkatun ƙasa iri daban-daban. Wani abin burgewa da abin sha'awa, jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti, inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban. Katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na Gashika Game Receiver da ke Taraba da kuma na Gumti da ke Adamawa, dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka. Baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola, inda aka raba Adamawa da kuma Taraba, cin inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraba. Daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula. Reverend Jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar a gargashin tutar jam'iyyar SDP. Ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraba, nan take Joli ya sake sauye shekaye koma jam'iyyar PDP, inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP, wadda har yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkar jihar Taraba. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraba ko wani irin shiri suke da shi a jihar Taraba, wadda ya fara da sunansa.
Ni mai suna Elpita Chago, state chairman SDP. Lallai kamar yadda kai tambaya, magana shirye-shirye jami'ar SDP da Allah ya bamu dan takara, wanda ba da damuwa na magana kotu, ba da damuwa na wani yana gaba da shiki, bamu da wannan, saboda haka muna shirye.
Alhaji Tanko Bambo Andami, wanda ke zama jigo kuma mai fada aji a duniyar siyasar jihar Taraba, wanda ya ce
tunda aka kafa Taraba da demokradiyya da jam'iyyar da take mulki a Taraba, jam'iyyar PDP ne, dukkan mu na haya PDP mu, to mun fita duka abin da muka bari a PDP kirare ne, kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. So batun jam'iyyar PDP ka ajitaje. Jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattaru suka koma wancan jam'iyyar.
Alhaji Tukur El Sudi, wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba, shi kuwa cewa yayi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zabe a jihar Taraba. Na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP.
Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zabe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zabe. Muna da tabbaci saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana kamfen saboda ba ta yi aiki ko misalin zarratin a Taraba ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraba cewa ta yi wannan batu da Elsudi yayi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa. Zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannunsu. A tabakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar.
Kana magana da Anitaran Irama kakakin jam'iyyar PDP a Taraba. Muna yi masa aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu. APC ban tara magana a Taraba to su me suka yi? In sun ce PDP ba ta yi komai ba, su me suka yi wa mutanen Taraba?
Shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraba Alhaji Danjuma Umar Zin wanda yace a dukkanin alamu dai jam'iyyar sa ta APP mai alamar giwa ita ce zata kafa mulki a jihar Taraba. Domin a cewar sa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba.
Lokacin da aka yi creating Taraba Northern Zone ita ta fara mulkin gwamna, Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya zasu fita gwamna.
Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To gaida Salisu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin yadda malaman addini suka kude cikin harkar siyasa ya sa ɗaya daga cikin malamai a Najeriya ga yawa malaman cewa duk wani malami da ya goya wa ɗan siyasa baya to ya sani fa kanshi zai rusa.
Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyar sa ba za ta bare muku.
Su kuwa masana harkokin siyasa a Najeriya ga yawa duniya suke cewa saka salon sauke siyasa a harkar kotu na da wasu fitattun rassa.
In shine na karshe in ya tabbata cewar ƙuri'un sa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zabe to kotu za ta tabbatar da na karshen nan.
Su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma a ma rage yawan zuwa kotun.
Zaben fidda gwanin dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba da kuma rikitar zaben dan Masa da Jan Tare Najeriya babban birnin tare Abuja ta jawo kaci bakaci ba bakaci bakaci ta hanyar sa'insa.
Dama ce suke in ka je INEC zaka tarba sunana bane. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba INEC sun ga musu akwai suna
wasu
da
ke son su je baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Wannan abun da Allah ya manta ba su kuma wallahi sai dai watu akan nan danta.
Wannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar saki saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nunar da ku ƴan siyasan da ka iya maida ku gugariya sa shiri na 109 cikin jerin shirin manuniyan da ke tattaro dattawa mata da matasa tattaro tarin matasan kuma musamman ma dai na malaman addini yasa ɗaya daga cikin fitattun malamai a tare Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntin yace idan dai malaman addini na son kare mutuncin su to dole ne su bi ƴan siyasa ne nesa.
Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna. Wani malamin za a ce a bashi kujerun umra 10 makusancin sa zai ce a ai malam wane a bashi 15 in ba a bashi 15 ko 20 ba za a yi rikici da shi. Haka suke yi lissafi ake yi kai kana ganin kamar wani deal ne tsakaninka da su. Su kuma sai sun yi meeting kowanne malami su kalli mai za su bashi wani a ce a bashi miliyan 10 makusancin zai ce a ba zai yi mu ba a bashi 20. Dole ɗalibin ilimi ka zan mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka. Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyar sa ba za ta bare muku. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai naga ɗan aike na da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba. Jama'a kun fahimta? To wannan tsarin Bilkis ta sunnanta wa masu mulki. Almajire ku ji tsoro, ku yi taka tsantsan da ƴan siyasa. Ku yi taka tsantsan da ƴan siyasa.
Game da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 nan kuwa masani a karkokin siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero ne yake cewa kashe siyasar sayan ƙura'a da gujewa tada rikici bayan sanar da sakamakon zabe na cikin manyan darussa.
Cewar waɗansu sun yi ƙoƙari su kyautar wasu abubuwan daban kamar sutura ko kayan abinci, amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu, cewar gasa yana kaɗawa izo ya karɓa, ba a samu wannan ba, ma'ana ashe za a iya yin zaɓen nan ko da ba a bada komai ba, kuma a yi shi sahihi. Don haka shi ma wannan wani darasi ne.
Amma daktar, baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyya?
Yana kawowa, amma ya fi dama akan mutane su fita su gwada kwanci akan titi. Yanzu in akai sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'adi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka, aka tafi kotun sosai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su. Su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali, wannan zai sa kuma amma rage yawan zuwa kotu, domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton in dai kaje da kulli da yawa za ka samu hukuncin da kake nema.
Shi kuwa masani karkokin shari'a Barista Elsbar Abakar gaya wa duniya manyan dalilan da ake runguma zuwa gaban kotu idan an kammala zabe, yana mai cewa idan dai mutum na da hujjoji ya bayyana gaban kotun to zai numfasa.
Dokar ta bada dama akan cewar in hukumar zabe ta bada sanar war a cin zabe ko faduwa, to duk dan takaran da bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan sakamako, ko da shine mutumin da yazo na karshe, saboda watakila zai ce ne ba a bi dokokin da ya kamata a bi ba lokacin zabe, ko kuma an yi magudi lokacin da aka yi zabe, ko kuma hukumar zabe ta sadaukar da wasu abubuwan ta ga wani dan takara maimakon ta bada daman maki dukkan ƴan takarkaru, ko kuma a zakulo wasu matsaloli waɗanda suke tattare da yadda aka gabatar da tsarin tafiyar da ƙuri'u ko kuma sakamako, cewar ina da ƙuri'u kaza a wuri kaza amma kuma ga yadda aka karanto mani, ko kuma a wuri kaza tunda an yi amfani da na'ura ne ga waɗannan na'urorin sun nuna cewar ina da ƙuri'a kaza amma kaza aka karanto mani, waɗannan su ne za su zama dalilan da za a shigar da ƙara. Don haka mutumin da ya zo a jerin sakamako in shi ne na ƙarshe, in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe, to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan bisa ƙuri'u waɗanda suke halal a matsayin shi ya ci zaɓe.
Game da kaci baka ci ba baka ci ba kacin da ake akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a kujerar gwamnan jihar Taraba, kuwa ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC Sanata Emmanuel Buwaci aka je na baje bayanin bayyana wa duniya cewa wasu ne suka lakanci idan an tafi dandalin dire zaɓe fa za su sha ƙasa.
Duk rigima da muke a APC tsakanin nan ne da PDP, amma kuma suna amsa su yan APC, mutane da yawa su san da haka ba. Ya kai ga mun je kotu a Federal High Court, mun je Appeal Court, har mun kara a Supreme Court, har muka dawo muka yi zabe na biyu bayan zabe na farko. Annan kuma PDP da ke sun tsorata da ne kwarai sai suka shiga ma mutane, ai Supreme Court sai yi zabe ba. Ke na je kotu ga ma mutane wani dan takarar APC, shine kotu suka ce kotu na ta fara bada judgment na farko na Jalingo kenan, suka ce ai su dama sun ce a dawo a yi sabon zabe, an zo an yi Supreme Court sun upholding judgment nasu, an zo an yi kuma meda kuma ni ne dan takara. Dama ce suke in ka je INEC za ka tayar ba sunana ba ne, to da yake ba INEC biyu muke da shi ba, da kotun Jalingo suka ce wai ai INEC sun gaya musu akwai sunana, kuma sun gaya ma INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu, so wannan kowa na ji, mutane da yawa kuma sun ji.
Ashe dai har yanzu tana kasa tana dabawa game da kujerar dan Masar jantare Najeriya babban birnin tare Abuja da aka ce jam'iyyar Labour ce ta samu sauran jam'iyyun ta lallasa, saboda mataimakin shugaban jam'iyyar Labour a babban birnin tare Abuja Comrade Farouk Datsama ya dire dallan bayanai akan irin kwanta kwantar da ya ce ana neman yi danganin gaba ɗaya ma zaben an bi shi a rurrusa.
Mun samu jita-jita cewa wannan nasarar da Allah ya riga ya bamu, wasu daga PDP da APC sun haɗa kai suna son su ga sun je sun juya wannan abun da Allah ya bayar jama'a suka bayar akan a saki zabe. A Senate, Labour Party ta samu ƙuri'a 202,175. APC ta samu ƙuri'a 78,905. Sannan PDP ta samu ƙuri'a 100,544.
Menene alakar wannan alƙaluma da batun jita-jitar da kake bayani akai?
Wannan alƙumar nake gaya maka, ina gaya maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu, ga abun da muka samu. Wasu da ke son su je baya-baya su samu su ga an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Muna so mu gaya ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manjuwa su ba mu wallahi sai dai uwa tubu akan ɗanta.
Me yasa ba za ku bari sai kun tabbatar da wannan bayani da kake yi ba kafin ku fara korafi?
Wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a maka sakiyar da ba ruwa.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafi iko cewa da sani dai yanzu gashi nan nesa ta marmatso kusa domin kuwa daga juma'an nan fa saura kwanaki 72 ne kawai ga dukkanin masu muzuran matsayin madafin ikon su masu sako kasa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da muke kawo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke sawo muku su cikin Hausa. Ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Kage da Isa, yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana musulmi, wannan nasiha ta mu ce baki daya game da rashin kula da martabobin ranar Juma'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya wanka ranar Juma'a ya sanya kaya masu kyau, ya fesa turare, ya je ya zauna da wuri a masallacin Juma'a, ya je da wuri to za a rubuta masa lada kamar ya bada sadakar rakumi. Kana iya tambayar dillalan dabbobi ka ji menene tsadar rakumi yanzu, to kamar ka bada sadakar rakumi ne. Mutumin da ya je a lokaci na biyu kamar wanda ya bada sadakar saniya ne, wanda ya je a lokaci na uku kamar ya bada sadakar rago ne mai katon kaho, wato babban rago sosai mai lafiya. Wanda ya je a lokaci na hudu za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kaza. Wanda ya je a lokaci na biyar za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kwai. Daga nan idan liman ya shigo masallaci ya zauna a kan mimbari, mala'iku sai su nade files da suke rubuta da suke rijistar mutane wanda suke zuwa da wuri. Daga nan shikenan duk wanda ya zo daga baya kuma ya je samu Juma'a amma wannan martaba ta samu waɗannan sadakoki wato bai same su ba, to a ce kai asarar kaman wannan abin ya kamata kai maka ka faɗa inda kai mai hankali ne. Dan uwan kuwa musulunci Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati, shugaban kungiyar Shamsul Islam ta ƙasa a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya bada ikon gyarawa.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, a karan farko sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bada agajin jan kai da tattalin arziki da kuma na tsaro. Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiyan, ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Russia da China ke kokarin yin tasiri sosai. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar ƙasar a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022, wani kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin ƙasa da ƙasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifuffukan yaƙi da yawa da suka aikata. Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar jarida Safida Golian 'yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei, a cewar masu fafutuka.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya Niger kamar da tadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Almasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.